This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22, 25 da 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya jin mu a tasoshin radio amfani, sarauniya, fara'a, nomad, download da niya FM. A koyaushe kuma ku ga dama a voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a assalamu alaikum, yanzu ma Salo Garba ne tare da sahabo Imam Aliyu muka sake dawowa. Muna dauke da rahotanni da kuma shirin kallabi na muryar Dauda, amma yanzu ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran mai karantawa sahabo Imam Aliyu. Masu lura da al'amura sun bada labarin cewa kungiyar ISIS ta kama gari na ƙarshe da ya rage a hannun jami'an tsaron Syria kan iyakar ƙasar da Iraki. Kungiyar da take rajin kare haƙƙin bil'adama a Syria mai cibiya a Ingila ta ce sojoji Syria sun gudu suka kyale garin da ake kira Al-Tanaf, wanda ya baiwa mayakan sa kan iko kan wannan gari. Kungiyar ta ce yanzu ISIS tana da iko kan kusan rabin ƙasar Syria bayan da ta kwace birnin Palmyra mai tarihi. Al'amari da jefa kayan tarihi 2000 da ke birnin cikin haɗari gudun kada mayakan sa kansu lalata su. Hukumar UNESCO ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana birnin na Palmyra a matsayin wuri mai tarihi ga duniya, har shugabar hukumar Irina Bokova ta kira birnin a zaman inda wayewar kai ta bil'adama ta samo asali. Ta ce idan ƙungiyar ISIS ta lalata kayan tarihi da ke birnin, hakan zai kasance babbar hasara ga bil'adama. A birnin Washington, kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Marie Haf ta faɗa jiya Alhamis cewa Amurka bata amince da kiyasin da ƙungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta Syria ta yi cewa yanzu kusan rabin Syria tana hannun ƙungiyar ISIS. Malaysia ta umurci jiragen yaƙin ƙasar na ruwa su fara neman mutane da ke cikin ruwa a wani matakin farko a hukumance na ceto dubban musulmi da ake kira Rohingya, waɗanda ake gallazawa da kuma baƙin haure 'yan Bangladesh waɗanda aka hakikance sun makale a cikin ruwa. Tilas mu hana hasarar rayuka, Prime Minister Malaysia Najib Razak ya rubuta a dandalin sadarwa na zamani jiya Alhamis. Wannan mataki ya zo ne kwana ɗaya bayan da ƙasashen Malaysia da Indonesia suka ba da kai saboda matsin lamba daga ƙasa da ƙasa, suka amince su karɓi mutanen maza da mata da yara waɗanda suka tagayyara kamin a samu musu matsuguni sahihi. Kamin a kai ga ƙasashen biyu tare da Thailand duk sun ƙi su taimaki baƙin hauren. Kimanin 'yan gudun hijira su 3,000 ne aka ceto ko kuma suka samu kaiwa ga gaɓar ruwan ƙasashen Malaysia da Indonesia da kuma Thailand. Duk da haka, ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suna kashedin cewa akwai dubbai da suka makale cikin ruwa kuma suna fuskantar ƙarancin abinci da ruwa. Ƙasar Thailand tana ci gaba da ƙin taimakawa waɗannan baƙin haure. Ƙungiyar tsaro da haɗin kai a Turai mai laƙabin OSCE a taƙaice ta faɗa jiya Alhamis cewa duka sassan da suke fafata rikicin da ake yi a gabashin Ukraine sun shake ta sharuɗan yarjejeniyar tsagaita wuta da aka ƙulla. Muƙaddashin shugaban kwamitin sa ido na ƙungiyar a Ukraine Alexander Hogg ya faɗa a birnin Kiev jiya Alhamis cewa duka sassan biyu a rikicin da ake yi sun ci gaba da faɗa tsakaninsu tare da amfani da makamai da ya kamata a ce yanzu an janye su daga bakin daga. Mr. Hogg ya ce har yanzu babu tabbas a yankin Donbas. Ƙungiyar tsaro da haɗin kan tana fitar da bayanai kowane mako dangane da irin ci gaba da ake samu a fagen daga. Amurka da ƙungiyar tarayyar Turai suna zargin Rasha da taimakawa wajen rurrutar wutar rikici a gabashin Ukraine ta wajen samar da makamai da sojoji ga 'yan aware da suke gabashin ƙasar. To, labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Shugaban Amurka Barack Obama jiya Alhamis ya ayyana ƙasar Tunisia a zaman babbar ƙawar Amurka wacce ba ta cikin ƙungiyar tsaro ta NATO. Ya jinjina a ƙasar saboda sauye-sauye da ta aiwatar ta fuskar demokradiyya bayan juyin juya halin da ƙasar ta fada a shekara ta 2011. Ƙasar da ke arewacin Afirka ta zama ta 16 da Amurka ta baiwa wannan matsayi, matakin da ya ƙarfafa dangantaka ta fuskar soja da tattalin arziki tsakanin ƙasashen biyu ba tare da ƙullar yarjejeniya ta fuskar soja ba. Tun a 1989 Amurka ta ƙirƙiro da irin wannan ƙawance baya ga ƙungiyar tsaro ta NATO. Mr. Obama ya gana a fadar White House da shugaban Tunisia Beji Said Essebsi. Shugaban na Amurka ya ce ya yi farin cikin samun labarin Tunisia ta rungumi shirin demokradiyya. Mr. Sebsi shine shugaban kasar Tunisia na farko a shekaru 60 da samun yancin kan kasar da aka zaba ta fuskar demokradiya.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Bari mu soma da jihar Nasarawa inda ma'aikatan kotuna suka janye yajin aikin da suke yi. To ko menene ya faru? Ga Zainab Babaji da rahoto.
Kungiyar ma'aikatan kotu a jihar Nasarawa ta janye yajin aikin da ta yi watanni biyar tana yi bayan gwamnatin jihar ta biya mata wasu bukatunta. A cewar shugaban kungiyar ma'aikatan kotun na jihar Nasarawa Comrade Musa Jimo, sun je yajin aikin ne saboda suna neman cin gashin kansu kamar yadda dokar kasa ta 1999 ta ayyana.
Kudi da idan an yi budget da shi a state na judiciary bayan sun defending budget nasu as ya kamata a dunkula kudinsu a ba shugaban babban kotu domin su samu su yi harkar su kan da ya kamata. To gwamnonin ba su bi da wannan doka na wannan constitution din. Wannan kuma ya zo ya sa shi judiciary din ba ta samu daman kanta ta yi abin da ya cancanta da dinga ma kanta ba. Sai in ta tashi ta je ta roƙa kudi a wajen gwamnati. Za ki iya ki yi memo so 20 ila ki 20 din a shekara guda biyu ne za a approve. Muka yi shara'a kotu ta nuna ba daidai ba ne kowane state ya je a dinga ba da kuɗin kan da ya kamata. Sai last week ne muka ci moriyar wannan gwamnati ya sake wannan kuɗin da shi ya yi alkawari. Shi ne muka suspend the strike kuma ya yi alkawari gine-ginen kotu shi zai fara yi the moment kuɗi ya samu. Bai nuna an samu cikakken bin dokan da 1999 constitution ta tsara ba. Amma domin jama'a sun wahala kuma wasu suna gidan yari wasu sun ce sun ji jiki shi ne muka ce idan kana nima abu ko baka samu duka ban ka samu kaɗan sai ka ɗaga kafa.
Cikin wannan watanni da kuke yajin aiki wani hali ne mutane suka shiga?
Mutane wasu sun tafi prison ba su dawo ba. An je wani remand kaman gobe kaman jibi ya yi wata barkati. Wayansu an kwace musu haƙƙi za su zo kotu ba kotu. Duk mun dudduba wannan abubuwan da kuma muka ga alƙawarin da yayi ya ce zai yi kaza muka ce to bari dai mu a daga kafa.
Amma dai yanzu wai kuɗin ya shiga hannunku ne ko kuma dai?
Kuɗi ya shiga hannunmu ai mun ba mu gani a kasa ba ma jan kafa. Tun daga jiya da shekaran jiya yarana sun fara samun albashinsu. So kowa ya dawo bakin aiki.
A bangaren gwamnati kuwa gwamnan jihar ta Nasarawa Umaru Tanko Almakure ya ce kudirin gwamnatinsa shine ta kyautata wa ma'aikata da talakawan jihar.
Nayi la'akari ne da cewa wannan jiha tana cikin irin wani hali na gayyara saboda rashin tubali wanda suke ƙasa don ci gaban ƙasa. Hanyoyin samun kuɗi masu shigowa ne duk ba su nan. Shugabannin da suka riƙe gwamnati na shekara 12 ba su yi tunani akan wannan ba. Abubuwan da muke dosa yi kenan. Kuma ma'aikatan jihar Nasarawa tun da na shiga wannan gwamnati ba wani ma'aikaci guda ɗaya da ya taɓa rasa kuɗin albashinsa a ƙarshen wata.
Gwamnan jihar Nasarawa kenan Umaru Tanko Almakura. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To kada dai a manta shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan muryar Amurka da Washington DC. Kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan waƙar.
Allah na magani talakawa ma na magani kaga dan tilar mukula da su tunda jirgin birnin Yamani shi jirgin birnin Ingila to ja kada da Italiya in ya dan koka ya kariya bakin wallahi dangana motocin talakawa suna tsaye tunda kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe anan kaza ga cikin Lagos kuma ga Badishu ga Laina shu ga Labintin Zabadin an kafa haka ke talaran duk sun kafa dubu babban kantikin su wai dudan talakawa an kai mutukan talakawa sai du waɗannan dolaran da ne jirgin sama mai rugujin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga
shin tana yi wa wasu daga waje su shigo gidajen mutum su saci fasaharsa kana kuma su dawo su mamaye masa sana'arsa. to hakan ya faru a Kano kamar da zaku ji a rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Sunana Bashir Dauda Aliyu da wakin Kudu, shugaban masu rini na jihar Kano.
Gashi kun an ce kun fara turka-turka da abokan hulɗar ku mutanen China da suke kawo muku kayayyaki kuke saya da sinadaran da kuke aikin ku, an ce kun fara turka-turka tsakanin ku saboda zargi na satar fasaha. Me faru ne?
Abin da yake faruwa shine magana ce ta fasaha da 'yan China suka sata a wurin mu, suke kawo mana irin rinin da muke yi tun asali na da na da muka zamanantar da shi muke yi, su kuma suke kawo mana wannan kaya a rini, wanda wannan ba karaman koma baya ne ba akan ita sana'ar ta mu, kuma barazana ce wacce za ta iya kawo rashin sana'a ga matasa, tunda mu wannan sana'a ta mu bisa billahi sana'a ce wacce take da dimbin mutane, wanda mutane da yawa wanda mu bamu san ma adadin su ba, iya wanda muka sani muka fada su ne kawai muka sani, amma akwai wanda suke kamar bishiya ce da take da reshina, idan mutum ɗaya ne kake da shi mai yawa shi a karkashin sa akwai mutum goma, in mutum goma ne kaga mai yawa akwai mutum 100. To mu abin da muke turka-turka akan yana akan sa, muna turka-turka ne da su ba wai ƴan China su daina kawo kaya kasuwar kantun kwari ko kuma jihar Kano muke yi ba, muna magana ne akan sata fasahar mu da muke yi, wannan fasaha ce ta mu ba a gurin kowa muka koya ba, anan muka koyi abin mu, muka kirkire ta muka yi ta, kuma su suka saci wannan fasahar suka je kasar su suke rono kaya suke kashi cikin kasuwar kantun kwari direct suke sayarwa, wanda hakan ya jawo an daina siyan kayan mu da muke ranawa anan, wanda yafi nasin quality amma an daina siya. To kaga wannan ba karamin kalubale bane a tattare da
mu. An ce kun ce za ku dau matakai akai, me kuka yi?
To farko abin da muka fara yi, mun fara tuntuɓe shugabanci na kasuwa, tunda kasuwar kantun kwari tana da shugabanci, mun je mun same shi mun faɗa masa matsalolin mu, kuma ya karɓi matsalolin mu, yace da mu shi shugaban kasuwar kantun kwari kenan Litu Kulkul. To mun je mun same shi mun zauna da shi, an yi rubutu akan cewa za a kai duk wani kamfani da yake kamfanin nukan na 'yan China suna da yawa, duka wanda yake galila ta China an rubuta masa akan ya daina yi, kada ya ƙara kawo ta cikin kasuwa, sannan an rubuta wa gwamna an kai masa, an rubuta wa kwamishinan kasuwanci an kai masa, sannan an tura embassy sun nuna mana wannan, kuma sun ba mu photocopy na wannan korafin duk da suka kai wa kowa za su kai kenan, an rubuta akan za a kai masa, dan har mun ba da kuɗin amma mun ba da dama a je a kai wannan takaddu. To har zuwa yanzu ba mu da masaniya akai an kai ne ba akai ba, tunda mu har yanzu bamu ga wani mataki a zahiri da ibayyana akan wannan kaya ba, wannan kaya ma a takaice ba a shigo da su da rana, amma da daddare ana shigo da su, mun samu labari saboda muna ganin ba a gabana akai ba, amma muna ganin kayan a cikin kasuwa bayan an rubuta takarda an tsaye da su su daina kasu, wanda ma suka rage a cikin kasuwar abin da ya mana bayani za a zo a dauki mataki akan wannan, amma sai an fara yin wannan, da muka yi wannan mun ga abun ya yi shiru ya dakata mun dauki wani mataki na gaba, saboda mun yi tattaki na lumana zuwa gidan sarki, mun je mun kai wa sarki korafin mu, kuma alhamdulillahi sarki ya karbi maganar mu, dan yayi mana alƙawari akan cewa zai kai kukan mu zuwa ga shugaban ƙasa da gwamna akan wannan matsalar, ko ba haka ba, sannan kuma shi ma gidan gwamnatin mun je mun samu gwamna alhamdulillah, to har yanzu dai muna jiran su akan wannan, bamu sun ba mu goyen baya, su ma sun san wannan abin da muka dauka akan gaskiya miki, mu ba muna magana bane akan cewa a hana dan China ko kuma a kama kayan ƴan China, a'a mu ba wannan ne matsalar mu ba, galilar da aka sata a gurin mu ita muke magana akan ta tunda muna yi, kuma babu wata ƙasa da take da hankali da za ta yadda ƴaƴanta suna abu ta bari wasu su zo su kawo su danna ƴaƴanta, ƴaƴanta za su daina sana'a, ko ba haka ba za a zauna ba a sana'a, tunda maganan nan da ake muna maka magana muna da members a rubuce 30,000 ko fiye da 30,000 wanda muke da rubutu da lambar waya da sa hannun su, duk muna da su a hannun mu. To amma yanzu a matakin da ake kai rabin wannan mutanen ba abin da suke.
To bayan waɗannan wannan tattaki da kuka tuntubi ko kuka sanar wa hukumomi abin da kuke ciki yanzu, ku a kan karan kanku me kuke yi yanzu kenan, ko kuma a kawai zaman jirare ake?
Muna dai dan sauraron gwamnati kenan mu ga mene zai wakana.
To amma daidai lokacin da kuke wannan abin sai ake cewa gashi hukumar custom ta zo Kano ta ma samu su rumbunan adadin kayayyaki na 'yan China ta kulle da sauransu. Wasu na ganin kamar yana da nasaba da waɗannan matakan da kuka dauka ko kuma abubuwan da kuke faɗa haka ne
ito yanzu ba za mu iya bada wata cikakken magana akan wannan ba mu da garanti gaskiya ina ni a fahimta ta abin ne yazo daidai da lokacin da muka kawo korafin mu ai kayan da cana suke kawowa cikin kaso kantin kore ai suna da yawa akwai atamfofi akwai shaddodi plain wanda irin masu kaloli haka light color wanda ba na rini bane akwai kuma farare irin wanda muke rina akwai kuma lesuna ma abubuwa dai da dama duk suna kakkawo shi bi kuma mun ga daidai lokacin da muka mika kwannan korafi lokacin aka dauki wannan mataki ta iya yiwa saboda mu akai ta iya yiwa saboda wani abu ne na daban tunda akwai abubuwa da yawa da dama wanda mu bamu iya sanin sa ba
kayan yara gobe nan ke ci
kayan yara gobe nan ke ci
ka ji kallan guna canza fadi yake shata gobe ne yake ci
kayan yara
yanzu lokaci ne da Maryam Dauda za ta shigo da shirin kallabi
Sarare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin namu na kallabi idan masu sauraro basu manta ba a makon da ya gabata mun fara hira da Hajiya Aishatu Jibrin Dokku tsohuwar minista ilimi ta jihar Gombe sabuwar zababbiyar sanata a yanzu haka kuma ga dai ci gaban hirar mu da Hajiya Aishatu to Hajiya ya kike ganin ilimin diyamaci a Najeriya ko in ce musamman Mariya arewacin Najeriya
alhamdulillahi mu da ma arewacin Najeriya akwai wasu ba matsaloli bane zan kira su rashin fahimta ne amma yawanci akan musulunci da karfi akan ga cewa akan sa kaman ilimin addinin musulunci ya hana ya mace ta yi karatu bayan kuma rashin fahimta ne yake jawo haka to shi yasa kike ga cewa akwai koma bayan ilimi na ya mata a arewacin Najeriya
to yanzu wane hanyoyi ne kike gani za a iya farfado da martaba ilimin ƴaƴa mata a Najeriya musamman kin ga kamar yankin arewa maso gabashin Najeriya da ƴan Boko Haram suka tagayyara musamman ma dai sace daliban nan da aka yi na Chibok wanda har yanzu babu amo babu labarin su
kin ga wannan babban matsala ce ba ƴaƴa matan kadai ba ai yanzu ƴaƴa mazan ma ba su iya zuwa makarantun ai to duk makarantun ai yawanci an rufe su ko kuma ana tsorace ko da an je ma ana tsorace to me za a iya karatu dama shi ilimi baya gudana sai an samu kwanciyar hankali to lalle wannan babban matsala ce kuma koma baya ne a gare mu duka domin yanzu su sauran yankunan ba jiran mu za su yi ba su sun ci gaba mu kuma mun koma baya wato kin ga shi kina ganin abin da yake faruwa yanzu wato zai zama to cewa ratan dama da suka bamu yanzu karuwa zai maimakon ya ragu saboda wannan al'amari a arewa maso gabas ta samu kanta a ciki a shekarun nan guda shida da suka wuce
wannan haka yake to Hajiya Dazu na ji kin ambaci siyasa kin ce kin tsaya takara kuma Allah ya baki sa'a ko takarar me kika tsaya
takara na tsaya na majalisar tarayya ta wakilai a mazabar duk
to yanzu wani shiri kike da shi ga al'ummar yankin ki ko kuma mazabaki inda zaki wakilta kenan yanzu
haka alhamdulillah dama abin da yasa muka shigo siyasa shine na farko dai har yanzu ba a karbi siyasa hannu biyu ba akwai inda ake kyamata to musamman a wuraren mu abin ko a namiji ma to ana ganin kaman ba abu bane da ya kamata a zabi mutanen da suka dace su shiga to balle kuma ga amaci
mace
to ni ake kaman ni a yanki na da na fito daga kusan 90% yanayin wurin namu duk na fada 95% musulmai ne fulani ne so ba a gani ana ganin cewa zai yi wuya a ce mace ta samu karbuwa kuma a fannin siyasa a fannin ilimi zaka iya fitowa kai fice ba wani makawa akai amma a fannin siyasa inda zaka yi gwagwarmaya ne da mazan kuma wanda su suke rike da abu tun farkon siyasa a Najeriya to yanzu a ce an ga ya mace ta fito kuma ba fulata na musulma to sai ana ganin abin kai ai ba zai yi ba domin in an kira sunana in an ce tantanta ne an ce na tantanta in ilimi ne ina da ilimi in asali ne an san gidan da na fito komai sai a ce amma kuma ai mace ce to kamar irin wato ya mace irin ba nan bane filin ta wato wuce dai bininta kawai ta koma gida ta zauna ta rike gida to su abin da suke gani kenan amma kin ga Allah cikin rahamarsa kuma ya nuna mutane cewa duk abin da ɗan namiji zai yi din mace din za ta iya yi kuma ya kamata dama a ce an samu mutanen da suka dace ne su zo ba a bar siyasa din tunda mulki ne na demokradiya kuma mutanen da zaka wuce da masu hankali ne masu ilimi ne masu basira ne kuma wanda kuma ɗan Najeriya ne suna da ƴancin a ba su wakilci na gari to kin ga mu a fannin mu yanzu ni abin da ya sa na shigo wannan siyasa ne saboda mu a wurin mu in ba da wakilci na gari na farko kenan na biyu kuma in taimaka gwargwadon iyawata ga ƴaƴanmu kin san uwa ita kullum ita ke tausayin ƴaƴanta ba na ta iyaye maza ba su tausayi ba a'a amma ita uwa za ta iya mutuwa akan ƴaƴan
hakan
yadda naga ƴaƴanmu suke gararan ba a gari har wasu ƴan siyasan suke amfani da su wajen ta'addanci yana cimin rai to sai naga cewa to dan me yasa ba za mu shigo ba dan mu gyara wannan abu mu nuna ma ƴaƴanmu cewa waɗanda suke zuwa su yi amfani da ku ta hanya da bata dace ba din nan ba son ku suke ba
masu saurare iyakacin abin da ya sawwaka kenan a yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ƙarshen wannan hirai yanzu a madadin babbar baƙuwar ta mu Hajiya Aisha Jibrin da ku da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa ku huta lafiya
sai kuma shirin jaridan Hausa
Sharhin jaridan Hausa na wannan makon zai fara da babban labarin da jaridar Rariya ta buga a shafin ta na farko inda labarin ke cewa gwagwagwarar neman shugabancin majalisun tarayya har ila yau a shafi na biyar jaridar ta buga labari mai taken zamu kwato kudaden da gwamnatin PDP ta wawura jiyar Rufai a kuma shafi na 17 na jaridar ta Rariya ta buga labari mai taken darasin da na koya bayan an watsa min guba inji Nura M Inuwa har ila yau a shafi na 17 da jaridar ta buga labarin da ke cewa mawakan Hausa sun yi gamayyar waka don taya janar Buhari murna a wannan makon kamar kullun jaridar ta Rariya ta buga ra'ayinta a shafi na 3 tulun bashin da ke kan Najeriya Ita kuwa jaridar Aminiya ta buga babban labarinta mai taken PDP ga APC kada ku mayar da mu bayi yayin da a shafi na 4 na jaridar ta Aminiya ta buga labarin da ke cewa yadda na tuko keke daga Kaduna zuwa Lagos don Buhari a shafi na 14 na jaridar ta Aminiya ta buga labari mai taken an tsare wanda yayi wa mahaifinsa fashi A kuma shafi na 35 na jaridar ta Aminiya ta buga labari mai taken za a bude masallacin mata zalla a Ingila. A kuma wannan makon jaridar ta Aminiya ta buga ra'ayinta a shafi na baya mai taken tozarta hanyar tsige shugabanni. Sharhin jaridin Hausa na wannan makon zai kammala ne da jaridar Leadership Hausa inda ta buga babban labarinta mai taken fitowar musamman yadda muka tsere wa tsara. A kuma shafi na 4 jaridar ta buga labari mai taken damarar yaki da cin hanci kalubalen da ke gaban Buhari har ila yau kamar kullun jaridar ta Leadership Hausa ta buga ra'ayinta a shafi na 3 mai taken Jonathan ba a saurin yaban dan kuturu Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano Nigeria
ga kadan daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraro
Assalamu alaikum sakan Hausa na biyo mai magana Muhammadu Mai Haraji sakkit daga local zannin fulan yake to bita ga halin gaskiya Buhari mun yi maka murna cikin wanga zabe to amma akwai wani abu saboda waɗanda da sun ka jewa yi kamar yawancin su duk maciya amana ne saboda hakan ga maganar ka jalayi wannan ba da goda so ba ka jalayi
Assalamu alaikum BOA mai magana Jallo Garba Dinawo mai blouse kala kala na sifa kwara daga kwara a Najeriya ina kira ga jama'an musulmi musamman ma ta ƙasa ta Najeriya ta Modiba Magani dangane da abin da ke faruwa a halin yanzu musamman ma rashin saukar da mana cikin lokaci idan muka duba a gaskiya ba rakawai yanzu da mana ta yi nisa a nan Najeriya a halin yanzu ga shi har yanzu ba a samu isassun saukar ruwan sama ba da haka ina kira ga al'umma jama'a da mu koma ga Allah mu kuma ci gaba da istighfari da roƙon Allah da mu kuma gyara halayenmu.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Ni Abubakar Umaru daga Jamhuriyar Nijar mazaunin Binna Accra Ghana. Ra'ayina shi ne mahukunta president ya kama shi Musa Tangali. Gaskiya kama da aka yi ba ta da hujja ba ta da tushi tunda ku ne kuka ce wannan shi ne ministan kare haƙƙin bil'adam to tunda ministan kare haƙƙin bil'adam ne ai ya kamata in an ka kama duk wani ɗan adam ya kamata wannan ba Allah ya zo ya gan shi ko ma wani iri ne amma ba ku kama mutum ku tabke ba ku ce wai da shi goyon ƴan Boko Haram wannan ba daidai ba ne.
Assalamu alaikum ma'aikatan na muryar Amurka. Allah ina so a mika mana sakonmu na taya mai girma gwamnan jihar Borno Alhaji Kashim Shatima murna. A madadin shugabanmu na matasa na jihar Borno Baba Muhammad Babandoci.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Mai magana Ayuba Garba Imam kafin madaki a jihar Bauchi. Ra'ayina na yau zan mika shi ne ga ku wannan gidan rediyo na sashen Hausa. A gaskiya kun cancanci yabo ya zama dole mu yaba muku mu kuma gode muku saboda dama da kuke ba da jama'a su kira waya su faɗa ra'ayinsu. Lallai gidan rediyo sashen Hausa na America kun cancanci a yaba muku. Na gode.
Salamu alaikum. Mai magana Yusuf Baban Naira kafinta filar kwaɗi wara lokacin mai jihar Kano. Ina kira da mai girma manja janaral Muhammadu Buhari zaɓaɓɓen ƙasar Najeriya. Dan Allah dan annabi daga ranar da aka rantsar da kai a matsayin shugaban ƙasar Najeriya muna fatan ka binciki wanda duk yake da hannu a kan ƙungiyar nan ta Boko Haram ko mai girmansa. Domin ka hukunta yi da kuma kuɗin nan da aka yi baba kere a kansa na wanda sun yi musulani da sun yi fiɗi na yaban kaɗo isa aka cire da Allah da annabi muhimmin aikin da muke fata ta wani su.
Kafin mu rufe ga takaitattun labarai.
Masu lura da al'amura sun ba da labarin cewa kungiyar ISIS ta kama gari na ƙarshe da ya rage a hannun jami'an tsaron Siriya kan iyakar ƙasar da kuma Iraki. Kungiyar da take rajin kare haƙƙin bil'adama a Siriya mai cibiya a Ingila ta ce sojojin Siriya sun gudu suka kyale garin da ake kira Altanaf wanda ya baiwa mayakan sa kan iko kan wannan gari. Kungiyar ta ce yanzu ISIS tana da iko kan kusan rabin ƙasar Siriya bayan da ta kwace birnin Palmyra mai tarihi al'amari da jefa kayan tarihi 2000 da ke birnin cikin hadari sai ta yi mayakan su lalata su. Sai dai Amurka ta ki ta amince da wannan hasashe. Malaysia ta umurci jiragen yakinta na ruwa su fara neman mutane da ke cikin ruwa a wani matakin farko a hukumance na ceto dubban musulmi da ake kira Rohingya waɗanda ake gallazawa da kuma bakin aure. ‘Yan Bangladesh waɗanda aka hakikance sun makale a cikin ruwa.
Jama'a abin da ya sauka kenan, sai da lasar idan Ubangiji Allah ya kai mu ku ji mu da wani sabon shirin. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Sahabo Imam Aliyu da CD wanda ya shirya mana sauti da injin namu na yau, ni Salu Graba ke cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.